Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da kuma Dalol dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da yau ranar Asabar 1 ga watan Yuli shekara ta 2017. Ni ne Salfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausa harshe a yau Asabar. Masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa kudar tsando da ke haddasa ciwon barci a kasashen nahiyar Afirka tana dauke da wata kwayar cutar da ka iya kawo ƙarshen ta ita kanta. Har yanzu kuma akwai mutanen da dama da ba gansu ba, kuma ana kyautata zaton cewa ruwa ya cinye su bayan da wani kwale-kwalen da suke ciki ya nutse dab da gabar kasar Libya.
Kanin labaran kenan aka ji. Yau take rana tunawa da kuma wayar da kan al'umma game da muhimmancin kungiyoyi a fadin duniya.
To alfanun da ake samu cikin wannan kungiya ta mu shine hadin kai dai, bunƙasa noma, kasuwanci, kiyo duk yana ciki, kuma muna ƙara samun hadin kan jama'a.
Kasar Japan ta baiwa Najeriya tallafin motocin daukan marasa lafiya.
Motocin da ministan lafiyar Najeriya Isaac Adewale ya kaddamar bayan karɓar su a dandalin Eagle Square Abuja, ya bada umarnin tura su manyan cibiyoyin kiwon lafiya a fadin Najeriya.
Haka kuma za ku ji cewa 'yan sanda a jihar Niger sun kama jami'an 'yan banga biyu da ake zargi da hannu a haddasa rikicin garin Kwantagora. Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausa harshe yau Asabar, yayin da yake jagorancin sabon wato bikin rantsar da sabon shugaban wannan birni, yana mai fadin cewa hukumomi a Beijing ba za su yarda da duk wani yunkurin kalubalantar ikonsu ba. Xi ya faɗa wurin taron cikin shekaru 20 da komawar yanke hannun China daga kasar Ingila cewar duk wani yunkurin yin illa ga yaucin China da tsaronta da kalubalantar gwamnatin kasa, ko yin amfani da Hong Kong wajen gudanar da ayyukan zagon kasa kan China, matakai ne da suka wuce gona da iri waɗanda sam ba za su karɓu ba. Bai bayyana matakan da za a iya ɗauka zaman kalubale ga ikon hukumomin China kan yankin ba. To amma cikin 'yan shekarun nan ana samun ƙaruwar fusata da abinda mutane da yawa suke ɗauka zaman jan ƙafar da China take yi wajen cika alkawarinta na sanyawa mutanen yankin su riƙa zaɓen shugabansu kai tsaye. Wannan ya ƙara wuta kiran da aka fi tsarin demokuraɗiyya da kuma 'yancin yankin daga ƙasar China. Masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa kudar tsando da ke haddasa ciwon bacci a kasashen Afirka tana dauke da wata kwayar cutar da ka iya kawo ƙarshen ta ita kanta. Kudar tsando tana yada ciwon barci ne wato da take dauka daga dabbobi zuwa ga dan adam, kuma an sha samun annobar ta can baya. Masana yanzu sun gano cewa kudar tsando wadda take haihuwar 'ya'yanta da rai kuma tana ba su nono tana dauke da wata kwayar cuta mai suna Wigglesworthia a cikin nonon nata wadda take bayarwa ga 'ya'yan nata. Wannan kwayar cuta tana da matukar muhimmanci ga kudar tsando, domin idan ba tare da ita ba, kudar ba za ta iya haihuwa ba. Masana daga jami'o'in Yale da Fabia sun bayyana cewa kudar tsando tana dogara kan kwayar cutar Wigglesworthia domin samun sinadarin vitamin B wadda ba ta iya samarwa da kanta, kuma ba ta iya samu daga jikin jinin da take sha na mutum ko dabba da ta ciza, wadda shine kawai abincinta. Idan babu wannan sinadari na vitamin B kuwa ba za ta iya samar da abinci ga 'ya'yanta ba, kuma da haka sai yunwa ta kashe su. Masanan sun yi nazarin inda kwayar cutar take boya cikin kudar tsando. Kudar tana samar da wani sinadari na protein mai gina jiki da ke yin jagora ga kwayar cutar inda za ta shiga domin biyan bukata, yayin da wani sinadarin na protein ke boye ta daga kwayoyin halitta masu kare jiki daga cuta domin kada su kashe ta. Gano hakan ya ba masana kimiyya sukunin daukar matakai kala-kala na gamawa da kudin tsando baki daya. Suna iya samar da magungunan da za su kai farmaki kai tsaye kan kwayar cutar ta Wiggles-Waldia ko haddasa kwayoyin halitta masu garkuwar jiki na kudin su samu sukunin kai farmaki kan wannan kwayar cuta da kansu ko kuma toshe wasu daga cikin hanyoyin da kwayar cutar take bi wajen tallafawa kudin tsando. Ana samun nasara cikin 'yan shekarun nan wajen takalar yaduwar ciwon barci da kudin tsando ke janyowa. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ce yawan waɗanda aka samu rahoton suna ɗauke da ciwon na barci ya faɗo daga 40,000 a shekarar 1998 zuwa 2,800 a shekarar ta 2015. Labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Har yanzu akwai mutane da dama da ba a gansu ba kuma ana kyautata zitan ruwa ya cinye su bayan da wani kwale-kwalen roba dauke da mutane fiye da 100 ya nutse dab da gabar kasar Libya cikin wannan mako. Hukumar kula da kauraren al'umma ta duniya ta ce kwale-kwalen ya fara nutsewa ƴan sa'o'i kadan bayan da ya bar kasar dake Afirka ta Arewa. Wani jirgin ruwan dake wucewa a lokacin ya ceto mutane 80 ya miƙa su ga wani jirgin ruwan yakin Birtaniya mai suna HMS Echo wanda ke cikin tawagar jiragen ruwan yakin tare da Turai masu kokarin dakile safaran mutane a tekun Bahar Rum. Mai magana da yan hukumar ta IOM ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewar bakin hauren ba su san tsawon lokacin da aka shafe kafin a ceto su ba, to amma sun rike wasu gabobi na wannan jirgi a cikin ruwa har zuwa cikin dare lokacin da aka cece su. Hukumar ta ce har yanzu akwai mutane 60 da ba a san inda suke ba. Jirgin ruwan yakin Birtaniya HMS Echo ya gudanar da ayyukan ceto mutane sau da dama cikin wannan makon a teku, inda a jiya Juma'a ya miƙa mutane 550 ga hukumomi a birnin Brindisi mai tashar jiragen ruwa a ƙasar Italiya. Dubban 'yan Afirka sukan bi ta wannan barauniyar hanya mai tsananin hatsari wajen kokarin kaiwa ga Turai. Kusan 100,000 sun isa nahiyar ta Turai zuwa yanzu ci wannan shekara, yayin da 10,000 cikinsu suka isa wannan sati kawai. Mutane fiye da 2,000 sun mutu cikin teku a kokarin kaiwa ga Turai a bana. An gurfanar da wani ba Amurka gaban kotu dangane da sace wata ɗaliba 'yar ƙasar China da ke karatu a jami'ar jihar Illinois a garin Albana. A jiya Juma'a aka tuhumi Brent Christensen mai shekaru 28 da haihuwa da laifin sace Yingying Zhang mai shekaru 26 da haihuwa. Hukumomi sun imanin cewa Zhang ba ta da rai yanzu. A jibi Litinin, Christensen zai bayyana gaban wata kotun tarayya. An sace Zhang ran 9 ga watan Yuni lokacin da take ta hanyar zuwa sanya hannu kan takardar hayar gida a garin na Albana. Masu bincike suka ce hotunan bidiyo sun nuna ɗalibar tana shiga wata mota baka kiran Saturn Astra irin motar Christensen.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To madalla, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 1 ga watan Yuli a matsayin ranar tunawa da wayar da kan al'umma game da kungiyoyi a faɗin duniya. Kan wannan rana ne wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal ya tattauna da wasu shugabannin kungiyoyi a jihar Oyo.
Sunana Umar Abubakar, ana mallaka ni da Umar a Hada Jabo, ni ne mataimakin chairman na committee.
Kuna da kungiya?
Eh, hakika muna da kungiya.
Menene sunan kungiyarku?
Sunan kungiyarmu Hausa Farmers Multipurpose Cooperative Society Limited, Oyo State.
Takamammai menene maksudin kafa wannan kungiya?
Maksudin kafa wannan kungiya shine taimakawa juna bisa ga kiran da gwamnati ta yi ga 'yan Najeriya cewa su tashi su zama masu kokarin ci da kansu da kuma ba da goyon baya ga kiran da ta yi, shine mu kuma muka taimaka wajen kafa wannan kungiya.
Dame-dame ne aikin wannan kungiya?
Aikin wannan kungiya shine taimakawa juna da kuma noma, kiwo da sana'a wanda yake dama akan wannan sana'a aka sami mu har muka zama wa'annan manoman. Tun tana kungiyar Hausawa har ta zama ta kowa, Yamurai na ciki, Yarbawa na ciki, Egede na ciki, kai kabilu da dama kuma gwamnati ta ba mu goyon baya.
Ina kuke samun kuɗin gudanar da wannan kungiya?
To alhamdulillah wannan kungiya muna gudanar da ita ne ta cikin ajiyoyin mu. Amma su ƙarfi daga cikin mu suna taimaka taimakawa da dukiyarsu daidai gurgurdo kuma matsakaita sun ma su bada gurgurdon abin da zasu iya kanana sun ma su bayar domin taimakawa juna a wajen gudanar da wannan al'amara da ya shafi ma koda wata matsala ta samu dan uwan mu don muna iya taimakawa mu ga cewa mun miƙar da shi sai ba tare da gazawa ba insha Allah.
Waɗanne irin matsaloli ne kuke fama da su a cikin wannan kungiya?
To a wannan kungiya ta mu halin yanzu gaskiya ba ma da wasu matsaloli waɗanda muke fama da su sai dai na rashin kuɗi da yake gwamnati ta yi alƙawarin taimaka mana sai dai kuma muna jiran taimakon da ya fito daga gare ta.
Gaya mana kaɗan daga cikin nasarorin da kuka samu tun lokacin da kuka kafa wannan kungiya.
Hakika mun samu nasarori masu ɗimbin yawa don saboda mun kafa ta ne da bai wuce mutum biyar ba amma a halin yanzu muna da jama'a waɗanda ke tabbas dan masu fi 200 ba za su kai 200 fara da aikin noma wanda yake da gona ɗaya ma wani yayi guda biyar wanda ma bai fara ba ya ga sha'awar abin shi ma ya shiga kuma kasuwancin mu shi ma yana nan yana tafiya daidai gurgurdo.
Ko kun taɓa samun wani taimako ga gwamnatin jiha ta ƙaramar hukuma ko ta tarayya?
Eh to a halin yanzu dai mun je local government mun zauna da su shugabannin gaba ɗaya kuma su yi mana da alƙawari har na ba mu gona wadatacciya wadda mu ma za mu noma ƙarƙashin gwamnati sun yi alƙawarin taimaka mana da motar noma da kuma 'yan kuɗaɗe sai dai abin bai shigo hannun mu ba tukuna da kuma taki.
Sunana Muhammadu Mai Agogo, yanzu ni ne chairman ta Narkon Kwariya.
Wani irin alfanu ne ake samu ga wannan kungiya ta ku?
To alfanun da ake samu cikin wannan kungiya ta mu shine haɗin kai dai bunƙasa noma kasuwanci kiyo duk yana ciki kuma muna ƙara samun haɗin kan jama'a.
Wannan kungiya ta kai shekara nawa da kafawa?
Kungiyar nan dai shekara ta ɗaya da kafawa. Nasarorin nan da muka samu dai cikin shekara ɗaya ne muka same su.
Wani kira za kai ma jama'a game da kafa kungiyoyi ko shiga cooperative?
Jama'a dai su bada haɗin kai kafa kungiyoyi kala kala. Shiga cikin kungiyoyi yana sa ka san jama'a, yana sa ka waye, samu haɗin kai na kasuwanci, a samu haɗin kai na noma gabaki ɗaya. Yana bunƙasa tattalin arziki.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan, kamar yadda aka ji a farkon shirin, cikin wannan makon ne kasar Japan ta baiwa Najeriya tallafin motocin daukar marasa lafiya. Nasara Adam Alkaya na dauke da karin bayani.
Motocin daukar marasa lafiyar kiran Nissan Prado Jeep 31 na da dukkan kayan aikin gaggawa da ake bukata da gwamnatin Japan din ta ce rukunin farko ne ma na gudumawar dan akwai saura 12 na tafe.
The Japanese embassy partnership with various Nigerian local NGOs has been provided.
Nan ma jakadan Japan din ne a Najeriya, Sudunoba Kusoke, ke cewa gwamnatin kasar sa na aiki da kungiyoyi masu zaman kansu wajen raba kayan kiwon lafiya a Najeriya cikin tallafin Japan na inganta lamuran kiwon lafiyar a Najeriya. Motocin dai da ministan lafiyar Najeriya Isaac Adewale ya kaddamar bayan karɓar su a dandalin Eagle Square Abuja ya ba da umarnin tura su manyan cibiyoyin kiwon lafiya a faɗin Najeriya. Muna ba wa Japan tabbacin aiki da waɗannan motocin ta hanyar da ta dace, in ji Adewale wanda ya ce tallafin ya zo daidai lokacin da Najeriya ke kara daukar matakan lafiya na gaggawa musamman ma dan yadda hatsuran mota kan lakume rayukan jama'a. An tabbatar dai baya ga cutar sida ba wata hanya ta biyu mafi zama kabari kusa irin hatsarin mota a Najeriya. Wasu lokutan aka rasa ingantattun motocin daukar marasa lafiya don ceto rayukan waɗanda suka samu hatsari da kan buƙaci kulawa ta musamman. Dr. Ahmad Gana likita ne a Najeriya da ke ganin baya ga irin wannan tallafi daga kasashen ƙetare akwai buƙatar sassa masu zaman kansu su zuba jari ga kiwon lafiyar.
To irin waɗannan abubuwan su ne yadda za a yi a inganta harkan kiwon lafiya. Domin gwamnati tana da abubuwa da suka yi nauyi da yawa a kanta. Yawanci abubuwan akan yi ba a kaiwa makuran inda ake bukatan a kai. Na an dan soma an taba an kai tsakiya sai a ce kuɗi ya kare saboda haka iyakacin abin da za a iya yi kenan. Amma idan aka samu mutane suna sa hannun jarin su a cikin harkan kiwon lafiya ana hada kai tsakanin gwamnati da attajirai da kuma likitoci sauran masu ayyuka a asibitoci za a samu ingancin harkan kiwon lafiya a Najeriya.
Wani abu ma da ya ban mamaki a nan Madina ana magana wannan asibiti bitin Saudi German in kaji sai ka dauka kamar wani gari ne gaba ɗaya sai naga karamin asibiti ne ba haka ma wannan asibiti da Turkiya ta bude a Abuja ana labari kowa zai ruga ya tafi asibitin nan da naji sai naga dan karamin gini ne kawai ni gidan sama haka asai bambancin kayan aiki ne kawai
kwarai da gaske shi asibiti ba wai gini bane gini kaman ado ne akwai mafi karancin abubuwan da ake bukata a kowane asibiti musamman asibitin da aka ce akwai kwarewa a wani sashi zaka samu akwai kuma dukkan kayan ayyuka da kake so amma mutane yawanci akan ƙara gishiri akan abun a ce maka sai an canja masa koda, sannan a ce ya fita kuma ya je ƙasar India an je an duba sannan an ce ba ciwon koda bane. Musamman aka ce kodar ka ta daina aiki, so yana da wuya kuma ka je wani asibiti a ce ma ai ba ciwon koda bane. Sai dai ma kuka ci likita ne da mantuncin yace kodar ta tsaya.
Gwamnatoci a jihohi kan sabunta gine-ginen asibitoci a yi biki har ma da yanke kyallen budewa da almakashi da sanya ƴan ƙoroso su yi ta tikar rawa kamar ransu zai fita. Amma ka leƙa asibitin sai ka ga ba likitoci, ba kayan aiki, ba magani. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, summa amin. Amin, amin, summa amin ya Allah.
A gai da Nasiru daga babban birnin tarayyar kuma sai jihar Neja, inda ƴan sanda a jihar suka ce sun kama jami'an ƴan banga biyu daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a haddasa rikicin garin Kwantagora. Rikicin da ya sanadiyar rayuka da dukiyoyin jama'a. Wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari ya haɗu mana wannan rahoton.
‘Yan sanda a jihar Niger, Najeriya sun ce sun kama jami’an ‘yan banga guda biyu da ake zargin suna da hannu wajen haddasa rikicin da ya yi sanadiyar hallaka mutane tare da asarar dukiya a garin Kwantagora. Da yammacin Alhamis ɗin da ta gabata ne dai waɗansu matasa a Kwantagorar suka fusata suka ƙona ofishin ‘yan bangar saboda kisan gillar da suka ci ‘yan bangan sun yi ma wani matashi, al’amarin da ya janyo zaman ɗarɗar a garin. Kakakin ‘yan sandan jihar DSP Bala Elkana ya ci suna ci gaba da bincike kuma za su tabbatar da an hukunta duk waɗanda ke da hannu a wannan tashin hankali.
Waɗanda ke da hannu ga shi kama yaran da suka bashi kashi har yaran ya rasu, duk mun ba da izini a kama su don za mu bincika abin sosai kuma mu hukunta su don ba wanda doka ya ba izini haka.
Yanzu an kama sun koko.
Da zan da muka yi waya dai da shi DPO wajen ya ce mutum biyu na hannun shi cikin wanda suka aikata wannan abu, mutum biyu na hannun shi, sannan ana kan bidan wanda kuma ke da hannu ga abun su ma.
A lokacin da na kira shugaban kungiyar ‘yan banga na jihar Niger AIG Ibrahim Maci mai ritaya domin jin matsayinsu akan wannan lamari, sai ya ce bai samu cikakken bayani ba tukun. Saboda haka idan ya samu cikakken bayanin zai kira ni, kuma har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto babu wani bayani. Kwamishinan labaran jihar Niger Mr. Jonathan Vatsa.
Yanzu ina ga maka His Excellency yana nan yana kokari yanda ma za a yi organizing workshop ma 'yan banga domin su san gashi wannan ya kamata, ga abin da ya kamata su yi, ga abin da ya kamata su yi. In ana masu workshop lokaci lokaci lokaci, ka gane, ana fadakar da su in ka yi haka sai ka yi haka, in ka kama mutum ka mika ma 'yan sanda ko sojoji in suna kusa sai kuma ka ci gaba da naka aikin.
Ko da yake dai bayanai daga Kwantagoran sun ce mutane hudu ne aka kashe a sakamakon wannan rikici, amma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce mutane biyu ne suka mutu. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To Allah ya kyauta, a gai da Mustapha. To jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka, kuma yanzu agogon mana cewa karfe 11:18 ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Aaron Adun daga Jos da kuma Usaini Karaso daga Yobe, masu son sanin takaitaccen tarihin Barikin Ladi a jihar Filato. Za kuma a ji ƙarshen ansar tambaya kan tarihin wasan kokuwa a jamhuriyar Nijar. To bari mu fara da ƙarshen ansar tambayar Isu Lawwali da Idi Ilu da kuma Sule Yusuf Kano, masu son sanin tarihin wasan kokuwar gargajiya ta jamhuriyar Nijar. Idan masu tambayar na saurare, to ga ƙarshen ansar da wakilin mu Alimai jamhuriyar Nijar Sule Barma ya samo daga jigo a harkar kokuwar gargajiya Alhaji Mari Malam Dauda, wanda Sulen ya ci gaba da tambayar su cewa:
Maitar, wai shi takobin nan da ake ba sarkin ‘yan kokowa da wani irin ƙarfe ne aka yi shi da zinariya ne ko kuwa wasu suna cewa?
Yawa, takobi mutane suna ba da kofi, mutane suna ba da zinariya, amma mu takobi shine sarauta, sarauta na gargajiya, takobi ya gada, takobin mu na hwari wanda muka saye ta lokacin kokowa ta hwari na 1975 wanda kantu ya samu, da muka yi lissafi lokacin nan babu mu yin takobi, a kasuwa aka saye ta, mun san mamako jika uku da rabi ne ko jika hudu ne aka saye ta, aka ba ma a kantu. Daga nan yanzu shekara na gaba akwai mai yin takobin sunan shi Gisa a muse yake, wannan na sani wani lokaci takobin nan yana yi jika namu na sefa 180, jika 200, har ya kai jika 220, yanzu dai ina tsammani duk takobin nan kuma kowanne shekara da kake gani wannan 38 kin nan da aka yi, in ba ɗaya wannan wanda aka bada na hwari ba saura 37 ko to 37 kin nan a sani na duk dai mutum guda yake yin su sunan shi Gisa, wannan suna ce mishi Isa a muse yake, kuma kowanne shekara takobin nan da ake amshewa gaban mutane aka ce to kenan takobin nan ya zama budurwa kowa ya neme shi, amma sabon takobi ne ake yi, ministan mu na wasanni yake yin shi a bada shi kowanne shekara da ake kokowa sabon takobi ne, kuma da ana yin shi ana ta kan da azurfa ne, kayan nan da kake gani ado-ado nashi wannan dai fatuna ne masu tsada, amma ina tsammani ƙarhen nashi wani lokaci a yi shi da asiye da wani mini dai ƙarfe dai mai ɗan daraja mai ƙarfi, amma ba zinariya ba ce, muna ce dai kamar azurfa ce tunda dai kan dai na azurfa ne.
Maitar Malam Dauda, an jima ana harkar nan da kai, kuma kana ɗaya daga cikin masu horar da 'yan kokowa dubaru da hazaƙar kokowa, daga cikin 'yan kokowa wane ne wanda kake ganin ya fi dukkan sauran takwarorinsa hazaƙa ko kuma dubarar kokowa?
Ɗauki Bala Haruna na Damagaran, wannan a ɗauke shi cikin waɗanda suka iya kokowa, wanga tun da shi lokacin shi ya wuce, a yanzu kuma sai a ɗauka goni guda wanda ana cewa Mansur Isa na Difa. Wannan Mansur Isa din nauyin shi bai wuce kilo 75, amma ina tsammani in ya gamu da samari masu kilo 100 ba wani abu ko 100 da wani abu, ka san yanda yake tashi da su kenan, don ka inda azancin kokowa ne fi sabilillahi, akwai su da yawa su ma daga yi kobo babu gayya duka waɗannan gwanan yan kokowa, su labo mai kafo duka waɗannan gwanan yan kokowa ne, duk waɗannan ka san menene gwanin dan kokowa, kuma Allah ya sa mu harkar mu na kokowa sai muna tafiya kasashen waje ne muke harkar nauyi. Mu kokowar mu in kilo 60 gare ka, in dai wala wala ya gama ku kana gamuwa da mai kilo 120, to kenan tunda sarmayi ne wanda yake jin kanshi yake zawa, kenan sai da gwaninta in aka diba, don ka in ka ga kaman mutum mai kilo mai nauyin kilo 70 ya kada mutum mai kilo 100 ko 100 da wani abu, ai akwai gwaninta din da ƙarfin su ba ɗaya bane kenan wannan, don ka mutanen nan da na baka in dai ana lissahin dai masu hikiman kokowa, daga nan aka je wajen mutanen nan ya kamata a tsaya fi sabilin.
To sai kuma ansar tambayar su Husaini Karasuwa da Aaron Adun, masu son jin tarihin garin Barkin Ladi da ke jihar Filato. Idan masu tambayar na saurare, to ga ansar da wakiliyarmu a Jos Zainab Babaji ta samo daga wani masanin yankin wanda ya gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Joseph Chalom Jack, Chairman Narok District Development Association.
To menene tarihin wannan gari ko kuma ƙasa ko yanki na Barkin Ladi?
A takeice dai zan ce Barkin Ladi tana cikin gunduman Rob ne, kamar yadda na faɗa miki cewa ni ne chairman na development na association na Rob district din. Ita Rob district ita kanta tana cikin gundumomi na kasan Birom kusan na 11. Bisa ga tarihi dai, lokacin da Birom sun suma warwasuwa daga Riom, aka samu gunduman Vuan Watovom kenan, su Kuru, su Rudu, su Gel, su Hepang, su Fan, su Foron da sauransu, sai kuma aka samu Rob. Bisa ga rubutun wani Bature wai CJ Ames wanda ya compiling Gazette na 1933, ya ce gunduman Rob a cikin yadda aka warwasu an fara yin waɗannan gundumomi ita ce kamar kusan na ƙarshe. To gunduman Rob dai mutanen da suka fara ta kabilan Birom ne, su sun zauna wajen suna noma, wajen suna farauta, suna komai da komai gidajensu da sauransu. Kuma kin san Aca hatsi ce wadda ta bayyana sosai a kasan Birom, ba kasan Birom kadai ba, su Saudan Kaduna, su Saudan Bauchi, har zuwa su Niger Republic da sauransu. A kasan Rob ɗin muna da garuruka kamar haka, banda ita Barikin Ladi, akwai Doron Babuji, akwai Ganan Daji, akwai Buka Bakwai. Wato yadda aka samu wannan garuruka, lokacin da Turawa suka zo suka fara samun kuza nan a kasan Plateau, an fara da wani guri ne can kusa da Babbale a 1907. Sai kuma aka zo aka samun kuza kuma a nan Bukubaru, wato dusan da akwai dinya, shine an adulterating suna ya zama Bukuru a 1909. To a wannan same 1909 din a Ganarop ana kiransa Kufan, shine aka samu kuza. To lokacin kabilu na Birim su ne waɗanda an yi amfani da su don haka kuza din. To lokacin da yakin duniya na farko ta ɓullo, to Tura suka gano cewan labor, wato mutane masu aiki na kasan Birim, ba za su ishe su a samu kuza wadda ana bukata don a bungasa su industries don a kera kayan yaki ba. Sai aka fara kawo mutane daga Kano, daga Bauchi, daga Yola, daga Borno, daga Kwena, har mutane Chadi ma, dama muna kiransu wai bagarmi, duka suka zo. To a lokacin da sun zo, su ba su saba da cin abinci na ‘yan kasa ba, so dole ne a samar musu wadda zai rika dafa musu abinci. To mace na farko wanda ta fara dafa abinci a Barikin Ladi, that was between 1925 to 1939, sunanta Hajiya Ladi. To tana dafa abincin nan, ni na ji bisa ga tarihi ma ba wai ‘yan mu bakaci mutane su ne masu cin abincin ba. Turawa a lokacin ba su da yawa, kuma ba su da inda su dafa abinci, har ma sukan ci abincinta. To a lokacin da ana biyan kuɗi ranar sati, to kowa ya tambaya wai ina za ka za ne Bariki. To gurin da tana dafa abincin sai ya developing ya zama kamar Bariki, ko a gaskiya ba, sai aka sa sunan Barikin Ladi. Amma kuma ainihin inda iya Barikin Ladi take, sunanta Gwal. Wannan Gwal ɗin ba na wajen Barikin Ladi kaɗai ba, Kadunan Bom inda Tura suka yi fitina ɗin nan, ita ma sunanta Gwal. To a takaice, a cikin geography na Birim, wato kasan da ta yi doro ta ɗan laɓe zuwa inda akwai tafki, to ita ce Gwal ɗin, kuma tana da aukin arziki ma abubuwa na gona. To a lokacin sai kuma akwai itatuwa, sai akwai wani abun da aka yi shi wai a ladin jeji mai hakurin nan, sun yadu a wajen tsohon sai. To sai a nan Gwal ɗin kuma sai aka kafa irin farauta saboda a samu a kange irin ladin jejin nan, saboda mutane su samu su yi noma, don wurin yana da taki mai kyau sosai, ciyayi da sauransu, lokacin ba shanu da yawa. So a wajen ne kowane shekara in an yi kusan noma sai a yi gayya don a zo a yi farautan wannan ladin jejin nan, don yana da mugun barna, ko gindin itace ma zai ci gindin itace sai fada da shi, balanta a ce wai su doya su gwaza da sauransu. To kin gani zuwan kuza sai ya zo ya canza sunan zuwa Ladi,
saboda ita wannan mata da
yawa. Bisa gaskiya sunan da an bari Ladi din yana da kyau, amma asalin yadda ladin jejin na ya ba mutane wahala, da kuma yadda gurin an santa da taki doron da ta yi zuwa wajen tafki din nan, da ana noma na samun hasi, da ta samu wannan sunan Gwal din, to yanzu sai an mance da shi. To bisa ga tarihi na kowane kabila da kuma a ko'ina duniya, inda mutanen kasan sun saba samun ainihin tushen wani abu, to suka rike sunan.
Kenan za a iya cewa dama akwai mutane a gurin kafin a kafa wannan Barikin kenan na Ladi.
Gonaki haka akwai mutane.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa. Yanzu a madadin Mr. Joseph Chalon Jack, shugaban kungiyar cigaban gundumar ROP a jihar Plateau, da kuma Alhaji Malam Dauda, masanin kokowar gargajiya a jamhuriyar Nijar, da wakilanmu da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga takaitattun labaran duniya.
Shugaba Xi Jinping na kasar China ya ja kunnen yankin Hong Kong daga kausar shi a yawa, saboda yayin da yake jagorancin naɗin sabon shugaban wannan birni, yana mai fadin cewa hukumomi a Beijing ba za su yarda da duk wani yunkuri na ƙalubalantar ikonsu ba. Masana kimiyya sun bayyana wani sabon binciken da ke nuna cewa ƙudan tsando da ke haddasa ciwon barci a ƙasashen Afirka tana ɗauke da wata ƙwayar cuta wadda ka iya kawo ƙarshenta ita kanta.
Masu sauraronmu, a nan muke ga ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin.
suke hada shirin jawabai daga dattawa da kuma tsuntsiya madaurin ki daya. Yanzu amaradin Ibrahim Alfa Ahmed da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Salman Abu wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Jonah. Ni Sarfil Hashim Gumel ke cewa sai mun sake dawowa da karfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Niger, karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.